Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Donald Trump, dan takarar shugabancin Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican, ya ce abokiyar karawarsa na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana cikin halin damuwa, domin kuwa zaben ta ma zai jefa kasar ne cikin wani halin damuwa game da kundin mulkin kasar. Ita ko Hillary ta ce muddin aka zabi Trump to ba Amurka kadai ba fa zai haifar wa matsala, a'a duniya gaba ɗaya za su shiga cikin halin rudu da damuwa, maimakon shirin samarwa Amurka da take yi na yadda za su ciyar da kasar gaba. Hakan ba zai cimma nasara ba. Shi ma shugaba Barack Obama da yake wa Hillary Clinton campaign ya ce Donald Trump ne yana cewa wannan babban abin kunya ne a ce hatta yan jam'iyyarsa sun yi tur da wannan takara nasa. Ya ce kuma ba komai yasa hakan ba, sai don yan jam'iyyar tasa sun yi imanin cewa Donald Trump bai cancanci zama shugaban kasa ba. Ya ce Trump bai da takon da za a ce shi ne babban komandan hafsoshin sojojin Amurka sa'o'i kasa da 100 zuwa ga ranar zaben. Har yanzu akwai tazara tsakanin yan takaran biyu, domin ko har yanzu Hillary Clinton ne ke gaban sa kadan da yan rata, sai dai sakamakon roƙon ta yi ga mata da waɗanda ba fararen fata ba. Duk da haka kwarjininta ga masu jefa kura ya dan ja baya kadan, shi yasa kawai yanzu zaben yake kasancewa a matsayin mai rabo ka dauka. Kungiyar Amurkawa amma asalin yan Asiya sun buƙaci yan kungiyar da su fita kunsu da kwarkwatansu domin su jefa kura a zaben da za a yi nan da yan kwanaki uku. Nan da kwanaki uku masu zuwa idan Allah ya kai mu. Shugabannin kungiyar suka ce suna so ne su karawa mutanensu kwarin gwiwa domin fitowa su jefa kura'ansu, domin sautari basu damu da jefa kura ba idan aka zo lokacin zabe. Kungiyar ta ce Amurkawa amma yan asalin kasar China su ne so suka fi kowa nuna halin ko oho idan an zo batun jefa kura'a ne, musamman ma idan aka yi la'akari da lokutan baya. To sai dai rahotanni na cewa wannan ya kudda kungiyar ta take ga bisa dukkan alamu za a samu canji wannan karan. Daya daga cikin shugabannin kungiyar da ya shaida wa wakilin wannan gidan rediyon cewa suna nan suna kokarin ganin sun shawo kan mutanensu, musamman a Houston. Wakilin wannan gidan rediyon ya ce a wani wuri da ake da cincirin da 'yan kasar China da ake sayar da wayan hannu a Houston, wasu sun ɗauki ɗawainiyar amfani da wayoyinsu suna kiran mutanensu da kar su yi kasafa a gwiwa fa ranar zaɓe su fito domin su jefa kura'a. Sai ɗaya kuma da yawansu suna nuna rashin sha'awarsu game da harkokin demokuraɗiyya, balle ma har su jefa kura'a. Wani ɗan taliki da ake kira David Chen ya dage yana ta ƙoƙarin kiransu domin su yarda su fito domin jefa kura'a tasu. Ya ce zai ci gaba da ƙoƙarin yin hakan har sai ya ga jama'ar sun fito domin jefa kura'a a wannan rana. Ɗaya daga cikin waɗanda suka amsa kiran shugabanninku ya shaida wa wakilin wannan gidan rediyon cewa zai jefa wa Hillary Clinton. Ita ko wata mace ta ce Trump take tausaya muwa, amma ta ƙi ta faɗa ko za ta jefa masa kura'a ko kuma a'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Fadar White House a jiya Juma'a ta fitar da sanarwar cewa shugaba Barack Obama ya rage adadin zaman gidan yari ga harsunoni har su 72, waɗanda laifinsu bai da haɗari ga harkokin muggan ƙwayoyi. Tun a cikin shekarar 2014 ne dai shugaba Barack Obama yake ta rage adadin lokacin zaman gidan yari ga harsunoni a yunkurinsa na yi wa dokar aikata ayyukan insha gyaran fuska. Daga wannan lokaci kawo yanzu shugaban ya rage tsawon zaman gidan yari ga harsunoni da yawansu ya kai 944, cikinsu ko har da waɗanda aka yanke hukuncin kisa su 324. Babban lauyan Fadar White House Neil Eggleston ya ce Amurka ƙasa ce da take sake baiwa mutum damar zamowa na gari bayan ya yi kuskuren farko, domin kuskuren da mutum ya tafka na farko ba zai sa ya zame na baya ga dangi ba. Ya ce za a sake bashi damar matsowa kusa domin ya ba da gudunmuwa ga kansa da al'umma da ma ƙasa baki ɗaya. Har yanzu ba har yanzu dai ba iyakarta kenan ba, domin ko ana sa ran shugaba Obama ya ƙara yi wa wasu abubuwa ko kuma rage musu adadin lokacin zaman gidan yari daga yanzu har zuwa ranar 20 ga watan Janairu mai zuwa, idan Allah ya kai mu lokacin da wani sabon shugaba zai karbi ragaban mulki. Wannan shirin wanda aka kaddamar kasar shekaru biyu yana daya daga cikin abin da aka dade ba ga irinsa ba kusan shekaru 40 da suka gabata. Rage wannan tsawon wa'adin na yan hursuna bai kai na shugabanni 11 da zuwa gabace shi suka yi ba a lokacin mulkin su. Amurka ta bi sahun kasashe kamar su Faransa, Germany, Britania har ma da Majalisar Ɗinkin Duniya domin bayyana damuwarta game da yadda kasar Turkiya ta kame wasu 'yan siyasar da ke jam'iyyar Kurdawa ta da hana musu amfani da hanyar saƙon intanet. Biyo bayan wannan samame da 'yan sandan kasar Turkiya sokai sun kame dewan 'yan majalisar dokokin kasar da ke cikin jam'iyyar People Democratic Party, wato HDP a takaice, wadda ta ce jam'iyya ta uku mai girma a kasar wadda yawancinsu kuma Kurdawa ne ke cikinta. Cikin waɗanda aka kame kuwa sun haɗa da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar kamar su Salahattin Demetrius da kuma Figen Yüksekdag. Wannan mataki dai ya sa muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira takwaransa na ƙasar Turkiyya domin ya bayyana masa damuwarsa game da wannan mataki da ake ɗauka. Kana ya shawarce shi da ya tabbatar ƙasar ta mutunta dokar ƙasa a duk abin da za ta yi, inji mai magana da yawan ma'aikatar harkokin ƙasashen waje John Kirby. Kirby ya shaidawa manema labarai cewa wannan abu da ƙasar Turkiyya ta yi bai yi wa Amurka daɗi ba. Ya ce ta yaya za a kame 'yan majalisar dokokin ƙasa ciki ko har da shugabannin jam'iyyar HDP kana kuma ta hana su amfani da dunar gizo. Ya ce wannan ya saba sai dai kuma 'yan sa'o'i kaɗan bayan kame waɗannan 'yan majalisar dokoki sai ga wata mota ta yi bindiga inda nan take ta kashe mutane 9 kana wasu sama da 100 suka samu rauni daban-daban.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne.
Ya awwal hub wa akhir hub, ya awwal hub آخر حب حبك نار حبك نار حبك نار وكل ودار منه بقول أنا آهي رب يا أول حب وآخر حب الحب أو آخر حب حبك نار حبك نار حبك نار كل ودار منه بقول أنا آهي رب
توما دلاغا فميني ساقا محمد ناصرو برنين يرو zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda 5. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan matakan da iyaye kamata su ɗauka domin kare ƙananan yara daga kamuwa da cututtukan da iska da yanayi na ƙura yake kawowa. Rahotanninmu na biyu da na uku za su yi mana magana a kan zazzaɓin cizon sauro, wato malaria. Su ma rahotanninmu na huɗu da na biyar za su yi mana magana ne a kan ƙarin nasarorin da aka samu wajen rigakafin cutar foliyo a jihohin Neja da Jigawa da ke arewacin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Ma da lagai da Mamman Nasir.
Lau
بتعابيرك ما عليني مجدد أملي وراويني لكن أراضك ساويني منه بقول أنا يا رب
Masana harkar kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Niger suna ci gaba da fadakar da iyaye yadda za su kare lafiyar kananan yara daga cututtuka masu nasaba da yanayi na sanyi da iska mai dauke da kura. Shu'aibu Mani na dauke da rahoto daga maradin jamhuriyar ta Niger.
Dr. Faruku Manzo, kwararren likita da matashiya akan haka.
Musamman ma dari abu biyu kumsa akwai sanyin kuma akwai kura wanda ke bugowa lokaci zuwa lokaci kenan yara uwayen yara mutane da yawa suna hitatin da sai cikin wannan kuran wani lokaci ma sai an ma yara wanka masu zuwa karatun boko ko na Muhammadiya yara kanana sai sun masu zuwa aiki da ƴan labobbe da ƴan jarire daga su ma yaran nan suna cikin hali wanda ya ta ce an ba da bayani yadda za a yi a kare su kowa da ya sani in akwai iska in akwai kura abu rishillahi da aka yawan yi rashin lahiya ne ta shakawa ta wadda ke cikin iska musamman ma rashin lahiyar mura ko wani tari da sauransu kenan masu shiga ta wani hanci masu zuwa wajen sishe da sauransu yanzu in kuka doka shi kuran nan ko sanhin inda yanayi ne ke sauyawa iskan nan yana iya doko malati da sauri ya kawo daga wajen wani zuwa wajen wani tari mai yawanci kuran nan ce take doka wasu abubuwa ta kai cikin jikin mutum wannan jiki sai ya zanki kokarin hidota to shine ke sa wannan tari inda masassara in ba mu masassara da kika ne za a yi da sani
an sani dai lokacin sanyi lokaci ne taka tsantsan da yadda ce uwan daya su kare ƴaƴan su madan Aishatu ta ce tuni ta riga ta san wannan mataki
matakan da nake doka lokacin sanyi ba ko da yaushe bane za ka zo ka ce ka yi ma yaro wanka in ka kana yi ma yaro toilet nan ka wanke mai jikin shi ka sa mai kayan ya na sanyi ka goya shi kana iya ma lullube shi da bargo haka ka aje shi in ma goyo ya kama kana iya goya shi
me yasa kika dauki wannan mataki
saboda in kare biyana da wanga sanyin da ya kunno kai
kikenan sanyi akwai cutar da ke samu kananan yara ana ki gani
akwai mana akwai majina wani menene dukkan da sauransu
gargadi baya yawa sai fatan uwayen daya su yi aiki da nasihohin likitoci
ɗan yara kananan wanda muke da wanda iskan nan nashi musu sai a san yaya ne za a wani lokaci ya kamata a masa wanka ba ko wani lokaci ba sai an mayar wanka ba tun da sai ba sai an mayar wanka ana iya mashi wanka da rana ko sai gobe kuma kenan da sai in ya tashi in mallak kwalin za a ana iya dan wanke wuska a kai kuma a sa mai kayan sanyi yara da mu ba ƙarfin mu guda ba na wajen kare tuta kenan su a lullube su a sa musu kayan su tsaf in an gani akwai matsala da wuri-wuri a kawo yaro likita kuma in likita suka ce ga yanda ya kamata a yi kan mutane su san isa shayewa bayan Allah suna cewa komi Allah ke kawo shi mun san komi Allah ke kawo shi amma abu da yawa ana iya kiyayewa
Dr. Faruku Manzo kenan na likita kofa 17 Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a kokarin da ake yi na kawar da cutar zazzabin cizon sauro hukumar nan mai kula da zazzabin cizon sauro kuturta da cutar sida a jihar Bauchi wato Bakatma da haɗin gwiwa da ƙungiyar Society for Family Health sun ziyarci asibitin Dambam domin wayarwa jama'a da kai wakiliyarmu Amina Abdullahi Gilbo na cikin tawagar ga ta kuma dauke da cikakken rahoto
da yake bayani shugaban Bakatma Dr. Mansur Dada ya bayyana makasudin ziyarar ta su
wanda za mu kaddamar wanda ake cewa local government ATM AIDS tuberculosis network malaria control committee bayan wannan kuma za mu tattauna tsakanin mu da team na primary health care na local government din mu ne ya aiki yake tafiya abin da ya shafi HIV AIDS da TB da malaria bayan mun gama da nan za mu je mu babban asibiti na Dambam wato General Hospital daga nan za mu duba shi ba da ayyuka suke tafiya a babban asibiti za mu duba babban asibiti na Dambam hukuma ce ta jihar Bauchi mallakar gwamnatin jihar Bauchi wadda take yaki da waɗannan cututtuka guda uku to dukkan ita wannan hukuma ta mu ayyukanta ya ta'allaka ne a ga yadda za a yi a kare al'umma kamuwa da waɗannan cututtuka idan kuma har mutum ya riga ya kamu ta ya zai ya samu taimako cikin ɗan ƙaramin da ya samu magani don ya samu waraka. So na takaice shi ne ayyukan ita wannan akwai kuma aka kuma zazzaɓin cizon sauro abin da ya shafi zazzaɓin cizon sauro akwai abubuwa da dama da muke kamar feshi a cikin garuruwanmu raba gidan sauro da raba magungunan da ake bayarwa idan mutum ya kamu da zazzaɓin cizon sauro akwai maganin da ake ba mata masu ciki yadda zai kare su daga kamuwa da wannan zazzaɓin cizon sauro. So a takaicen takaita waɗannan su ne aikin da ita hukumarmu ta Bakatma take yi a jihar Bauchi. So muna amfani da wannan dama mu nemi goyon bayan ƙaramar hukumar Damba wajen aiwatar da ayyukanmu kan waɗannan cututtuka.
Dr. Mansur Dada kenan shugaban Bakatma da yake jawabi a madadin shugaban ƙaramar hukumar Damba mataimakin ƙaramar hukumar Suleiman Muhammad Damba.
Muna marabtar ku da zuwa ƙaramar hukumar Damba don gabatar da ayyuka na cigaban al'umma. Wannan hukuma ta Bakatma kamar yadda ake bayaninta ba bakuwar hukuma bane, hukuma ne wanda daman ta riga ta saba ayyuka na al'umma wanda kuma al'ummar suke bukatar ayyukanta a kowane lokaci. Saboda mu da muke zanne a cikin al'umma mu ne ga irin ayyukan da take yi, akwai ayyuka daban-daban kamar a cikin bayanan da aka yi akwai kare malaria wanda aka zo ana feshin sauro wanda ake yin sa, wani ake ana yin sa house to house, wani kuma ana yin sa abunan spray na abunan na waje hakan nan. To saboda wannan al'umma mun riga wannan agency mun riga mun san ayyukan ta da take gudanarwa a al'umma. Saboda haka kuma kafin mu zo wannan guri mun riga mun san duk irin gudunmawa da karamar hukuma ya kamata ta bayar don gudanar da wannan ayyuka don cin nasarar wannan ayyuka karamar hukumar Damba tana bayarwa. Kuma a matsayina na wanda in wakilci chairman din karamar hukuma mu ma za mu ci gaba da tallafawa kamar yadda ake tallafawa a baya duk abubuwan da ya kamata mu taimaka don mu kan cewa wannan abubuwan sun yi nasara. Muna kan taimakawa kuma za mu ci gaba da taimakawa.
Mataimakin shugaban karamar hukumar Damba kenan Suleiman Muhammad Damba. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Kano ma masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da wayarwa al'umma da kai game da abin da ke kawo zazzabin cizon sauro wato malaria. In ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Farfesa Isa Abubakar babban likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Ya yi ƙarin haske a kan abubuwan da suka jawo yawaitar yaɗuwar cutar a wannan lokaci.
Wato ita dai wannan cuta a nan nahiyar Afirka ko kuma in ce ƙasashe masu zafi gabaki ɗaya tana nan kodayaushe ana samunta. Amma kuma gaskiya wannan karan abin ya zo kamar wani annoba ma saboda yawan ƙaruwar mutane da suke kamuwa da wannan cutar. To abubuwa dai da dama za a iya cewa wato cutar dama tana yin barazana ga rayuwar mutane da dama a nan wajejen. To amma sai gashi ƙaruwar abin ya ƙazanta saboda matsaloli da dama waɗanda wasu sun shafi mutane wasu kuma sun shafi sauro tunda shine yake cizon mutane ya kawo ƙwayar da take haifar da wannan cuta. Abubuwa da ya kamata mutane a yi na kintsa muhalli domin kar sauro su yi ta yaɗuwa suna nan tattare da mu. Sannan kuma so hakan shi ya jawo waɗanda suke kamuwa ɗin suka yawaita. Ya zama na kenan sauran nan tunda yana nan kuma ga masu cutar sun yawaita. Sauran zai cije su kuma ya je ya yaɗa mutane. To kuma yadda muke amfani da magunguna ma wajen shawo kan cutar shi ma dai akwai gyara sosai. An daɗe ana jan hankalin mutane ya zama na sai an yi gwaji an ga ƙwayar cutar a jini a bada maganin nan. Mutane kuma su yi amfani da shi yadda aka ce ba wai mutum daga ya ɗan ji sauki kafin ya ƙarasa sai ya tsaye da shan maganin nan ba. To duk irin waɗannan abubuwan suna nan tare da mu shine suke jawo ake ganin yawan ƙaruwar cutar.
Yanzu mutane na kukan ko sun sha maganin cutar nan ba ta tafiya, me kuke tunani a kimiyance ya haifar da haka?
Irin amfani da magungunan ba yadda aka shar'anta ba a ka'ida yana taimakawa. In ba ka manta ba shekarun baya kadan ai ana amfani da magani na chloroquine. To saboda yadda muke amfani da shi yadda ya kamata ba, har su kwayoyin cutan suka samu wata hanya da suka bujirewa maganin. To aka fito da wannan, hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta fito da sababbin da muke amfani da su yanzu, ACTs din nan. To bincike yana nuna cewa su din ma mutane ba a amfani da su yadda ya dace. To hakan zai iya haifar da ita wannan kwayar cuta ta fara bujirewa wannan cuta. To in ko hakan ya faru, gaskiya abin ba kyau. To wannan wata kila wata alama ce ta faruwar wannan abin, Allah dai ya kiyaye. Kuma na biyu shine wasu daga cikin magungunan da muke amfani da su a nan wurarenmu, ingancin su akwai ayar tambaya akai. Saboda barkate zaka ga magunguna wasu da sunaye daban-daban, wasu an ce har wasu kasashe suke zuwa su sa a yi musu maganin da karfin shi bai kai ya kwantar da cutar ba, a farashi wanda bai kai yadda ya kamata ba, saboda su ci kazamar riba. To hakan zai sa mutane kai ta amfani da magani kai kaman ruwa kawai kake sha, baya amfani. Wani kuma yadda ake ajiye magungunan ne yake lalata ma karfin maganin, saboda zaka ga magani ana saida shi akan tray ko kuma akan tebur ya sha rana, Allah kadai ya san irin abubuwan da suke faruwa da shi. To wasu kuma suna amfani da wannan dama na karuwar wannan cutar, kaga suna sayarwa mutane wani maganin ma da ba ma na cutar bane, amma sai su rika ƙaryar cewa na cutar ne, kuma su zo suna sayar da shi. To mutane in suka yi amfani da shi haka, kaga duk za a ce an yi amfani da magani bai aiki ba.
Farfesa Isa Abubakar, babban likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu. An sami nasarar cimma yara sama da miliyan 2 a jihar Neja waɗanda aka yi wa rigakafin cutar shan inna, wato polio. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoto.
Sama da yara 'yan ƙasa da shekaru 5 miliyan 2 ne aka diga ma allurar rigakafin cutar shan inna a zagaye na 6 a cikin wannan shekara ta 2016 da aka gudanar a jihar Niger tarayyar Najeriya. Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Aliyu Yabagi Shehu, ya ce an kammala zagaye na 6 cikin nasara ba tare da samun wata matsala ba. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka bada gagarumar gudunmuwa wajen tabbatar da an yaƙi wannan cuta ta shan inna, kamar yadda Dr. Aliyu Yabagi Shehu ya yi ƙarin bayani.
Yaki da polio dai mun fara shi ba yau ba, wajen kusan shekara 20 ko kuma ya fi ma shekara 20 da muka fara wannan yaki. Kuma yakin nan ba za ka iya cewa an ci yakin nan saboda wani ka ba za su ko saboda waɗannan kaza ba. Akwai abubuwa da yawa da ya sa ka ci ma wannan yaki. Na farko, asa gwamnati in bai ba da bayan komi ba, ba zai yiwu ba. Suna cikin wanda suka sa hannu akan yadda za a kawar da cutankin shan inna. So gwamnati ma ya ba da goyon baya, yana ba da wat abin da muke kiran political will yana nan. Traditional leaders irin sarakuna da kuma irin malamai da kuma mutanen coci da sauransu, aiki da su yana cikin abubuwan da zai abin nan. Baci wannan kuma akwai irin kungiyoyi a cikin na community wanda suke suna da dangantaka da addini da kuma wanda suke dangata da community, su ma suna nan.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana da tabbacin an kawo ƙarshen wannan cuta ta shan inna bisa la'akari da irin nasarorin da aka samu a baya, inji kwamishinan lafiya na jihar Dr. Mustapha Jibril.
Insha Allah za mu ce gaskiya an kawo ƙarshen wannan cutan din shekaru dan nan ce 3-4 da ya biyo baya. Gwamnatin Najeriya gaba daya sun hada kai sosai domin a kada wannan cuta din. Sannan shi ma mai girma president namu na yanzu nan, president Muhammadu Buhari, shi ma ya doki wannan abin musamman, ya sa a gabaciya Najeriya za ta kada wannan abin gaba daya a kasan namu. Kuma banda nan da wata biyu da ya kamata a ce a bamu takada cewa cutar nan kuma ba ta Najeriya. Wuri daya ne kawai ake da matsala shine Borno State, kuma saboda tashin hankali da muke ta samu a Borno nan shekara 2 da ya zama to har kusan local government namu wurin 14 wanda ake cewa Boko Haram sun kwace mana wuri, amma yanzu nan da kokarin da shi President Muhammadu Buhari yake yi mun kwato duka wuraren gaba daya, sannan kuma ya saka ya tura ma'aikata a jiya tabbatar da cewa an bayar da rikakafin nan. So muna fatan nan da dan kwanaki kadan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda zamu iya cewa Nigeria kuma babu wannan ciwon shan inna.
Commissioner Lafiya na Jihar Niger Dr. Mustapha Jibril Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A jihar Jigawa ma hukumomin kiwon lafiya sun yi alƙawarin ribanya rigakafi ga ƙaranan yara domin kawar da cutar shan inna sakamakon sake bullar cutar a jihar Borno dake makwabtaka da jihar ta Jigawa. Shin ko sun cimma biyan bukata yayin gudanar da rigakafi a watan da ya gabata? Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto.
Dr. Samba Burnin Kudu ya yi mana ƙarin haske.
Kamar yadda muke bayani cewa za mu rufanya kwazon da muke yi a kan rigakafin kwayar cutar polio a jihar Jigawa, gaskiya abin ya wakana kamar yadda muke a kwace, kuma jama'a gaskiya sun kiruruwa sun karɓi wannan allura duk da gidajen su muka je, amma mafi yawanci fiye da kashi 90 bisa ɗari ba a samu matsala ba. Amma kamar yadda kowane aiki yake za a iya samun 'yan gidaje nan da can matsaloli haka ɗaya biyu, amma saboda akwai haɗin kai tsakaninmu da sarakuna na musulunci na jihar Jigawa da kuma jami'an tsaro da 'yan sanda wanda suke ba da kariya ga ma'aikatanmu, to cikin ikon Allah duka waɗannan an samu an sasanta, kuma a dai saninmu ba mu tsallake yaro ko da guda ɗaya ba, ko da bisa yaƙi ne ko kuma ma'aikatan musulunci ƙasa a gwiwa da mu samu wannan matsala ba. Kuma a jiya ɗin nan ita hukumar lafiya ta duniya da wanda suke taimaka mana a wajen wannan aiki sun fito da jadawalin sakamakon abin da ya faru a wannan zagayen na ƙarshe da muka yi a wannan wata na Oktoba. Kuma gaskiya kusan a wannan shekara ba mu taɓa cimma nasara kusan kamar irin wannan ɗin ba, saboda haka muna godiya ga jama'a da suka gangami suka karɓi wannan allura ta rigakafin polio, saboda matsalar da ake da ita a
Dr. Samba kenan daraktan kula da lafiya a matakin farko a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Donald Trump, ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican, ya ce abokiyar karawarsa na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana cikin halin damuwa yanzu, don haka zaɓenta ma zai jefa ƙasar ne cikin wani halin damuwa game da kundin mulkin ƙasar. Ita ko Hillary ta ce muddin aka zaɓi Trump, to ba Amurka kaɗai zai haifar wa matsala ba, a duniya gaba ɗaya za ta shiga cikin halin ruɗu da damuwa. Ƙungiyar Amurkawa, amma 'yan asalin Asiya, sun buƙaci 'yan ƙungiyar da su to kwansu da kwarkwatansu domin su jefa kuri'a a zaben da za a yi nan da 'yan kwanaki uku idan Allah ya kai mu. Shugabannin ƙungiyar suka ce suna so ne su ƙara wa mutanensu ƙwarin gwiwa domin fitowa su jefa kuri'arsu domin sautari. Ba su damu da jefa kuri'a ba idan an zo lokacin zaɓe. Ƙungiyar ta ce Amurkawa, amma 'yan asalin ƙasar China, su ne suke nuna halin ko oho idan an zo batun jefa kuri'a ne, musamman ma idan aka yi la'akari da lokutan baya. To sai dai rahotanni na cewa wannan yekuwar ƙungiyar tasu ga bisa dukkan alamu za a samu canji wannan karan. Fadar White House a jiya Juma'a ta fitar da sanarwar da ke cewa shugaba Barack Obama ya rage adadin zaman gidan yari ga harsunoni har su 72 waɗanda laifinsu bai da haɗari ga harkokin ƙwayoyi.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Ni Sarfil Hashin Gumala ke cewa ku huta lafiya.